akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokratiya a nan Nijar, tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunkuri su hana ni hau mulki. Alhadi ko yau shekara a yau wata kusan takwas
ne da wannan abin ba sun yi kai ne aka so hau biyu mulki ko wanda zai fita ne su ma wajen su
wanda zai hita a yi shi ya riga ya kare ni ina kallon abuwa a matsayin yiwu mulkin da aka suwa mini kafin ma in hau mulki. Ala kulli hali ko wannan abun yana bayan mu ni wata na bakwai ina mulki kuma in Nijar sun fara gane kowa nike kuma ko mecece niyyata.
To sauran kasashen da ake yi
in ka dubura a Gine alal misali yiwu mulki aka yi saboda wanda yake mulki shi ma ya yiwu mulki. Ganin nike babu wata mafita a Gine in ba irin wannan juyin mulki saboda mutumin da aka zaɓa na in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi to ainihi ya yi shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki amma ya yi zama da ƙarfin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashen mutane wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ma duk wanda ya yi amfani da ƙarfi ya zamna baya da kowace shari'a in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka sanadiyan juyin mulki. Soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tabbatar demokratiya. Saɓani da wannan kagan sun so su ma su tsaya a nan sun ƙwace mulki kuma za su riƙe shi da ƙarfi. Sudan dama da aka juya mulki waɗanda aka tada ba su saka ba waɗanda suka zo ba su riƙe gaba ɗaya ba sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin nasu bai yi tasiri ba har yau ana cikin wannan matsala.